Sagasti ya dage hannun rigarsa ya nuna wa mutane cewa allurar rigakafin ba ta da illa. Peru ta fara ba da zagayen farko na rigakafin wuni biyu kacal ne bayan da ta samu zubin rigakafin 300,000 daga ɗakin gwaji na Sinopharm na ƙasar China. Mai magana da yawun ma'aikatan kiwon lafiyar Peru ta ce hukumomi suna sa ran allurar rigakafin za ta maido da ƙwarin gwiwa na tinkarar wannan annoba. Ministar kiwon lafiya Pilar Mazzetti ta jinkirta karɓar rigakafin, tana jira sai ma'aikatan kiwon lafiya da ke yaƙi da cutar sun fara samun tukuna. Peru da take cikin kasashe masu yawan waɗanda suka kamu da coronavirus a yankin Latin America ta tabbatar da mutum miliyan guda da 186,000 ne suka kamu da cutar, kana wasu 140,308 suka mutu da cutar, a cewar cibiyar sa ido akan cutar coronavirus ta Jami'ar John Hopkins.
An jima kaɗan babu kuma ƙiri zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu. Yanzu za mu fara da Najeriya, inda wasu 'yan bindiga sun hallaka mutane biyar a ƙauyen Kushoku da ke kan iyaka da ƙaramar hukumar Basa a jihar Filato da kuma ƙaramar hukumar Kauru a jihar Kaduna. Ga Zainab Babaji da ƙarin bayani.
'Yan bindiga sun hallaka mutane biyar a ƙauyen Kishosho da ke kan iyaka da ƙaramar hukumar Basa a jihar Filato da kuma ƙaramar hukumar Kauru a jihar Kaduna. Lamarin na zuwa ne ƙasa da mako guda da 'yan bindigar suka hallaka mutane bakwai a yankin. Banda kisan mutane, bayanai na nuni da cewa 'yan bindigar sun kuma ƙona kayayyakin abinci wani mutum guda da ya samu raunuka kuma yana karɓan jinya a asibiti. Mr. Ezekiel Peter shi ne shugaban matasan ƙabilar Irigwe a ƙaramar hukumar Basa.
A ranar Lahadi da yamma daidai karfe 7 da yamma Fulani sun shigo wata kauyenmu wanda ake kiran shi Kishosho, sun kashe mutum biyar. Abin da ya faru kenan, jiya da ya muka je mun janaiza.
To dama akwai rikici ne a wurin?
Ba wata rikici.
Akwai wanda aka kama ne ko dai kawai kuna hasashe ne?
Ba zance hasashe ba, kowai da suka ji Fulani suna yare da suka yi atakin haba kowa suka kashe ba. Yaren Fulatanci ake yi.
To bayan wannan wani mataki kuka ɗauka?
Kullum mataki shine a ganda ana neman zaman lafiya. Muna nan dai muna kan shiri za mu yi mitin mu kara cewa yaran mu kunne domin mu ga zaman lafiya ya sake dawowa.
To amma hukumomi fa kaman su jami'an tsaro sun shiga wurin?
Eh, jami'an tsaro jiya muna tare da su gaba daya muka shigo su kuma gargade jama'a ai kowa ya hakuri ai zaman lafiya.
To amma dai ya yanayin gurin yanzu yake?
A yanayin ba damuwa.
A gefe guda kuwa Alhaji Abdul Karim Bayero da ke zama jigo a kungiyar matasan Fulani ya buƙaci bangarorin biyu da su kai zuciya nesa.
Jiya na samu bayani wani ya kira ni cewa an kashe waɗansu mutane. Kin san a kwanakin nan an samu damuwa a area nan tsakanin Fulani da Irigwe inda aka kashe yaran Fulani suna kiwo da shanu kansu. Akwai ɓata gari, akwai kuma wanda ba sa son zaman lafiya a wannan ƙasar tamu. To ina kira ga duka ɓangarori a kai zuciya nesa a daina yin ramuwan gayya ba ta da amfani. Mun tara al'umma mutum a wancan lokacin matasa mun ce masu lallai kada wani ya ɗauka doka a hannu da sarakunan Fulani da sarakunan ƙabilar Irigwe. A zauna a tattauna su bar Fulani su shiga su yi kiwo kamar yadda ga suke yin kiwo, kowa ya yafe wa kowa.
Wannan hari na zuwa ne a ranar da gwamnatin jihar Filato ta keɓe a kowace shekara don yin yafiya kan rikice-rikicen da suka auku a faɗin jihar, da yake ƙaddamar da wata majalisar mashawarta kan haɗin kan addinai ƙarƙashin shugabancin Rabaran Pandam Yamsat da mai martaba sarkin Wase Alhaji Sambu Haruna. Gwamnan jihar Filato Simon Lalong ya buƙaci majalisar da ta goya hukumar inganta zaman lafiya a jihar baya don kawo ƙarshen sabbin rikice-rikicen da ke tasowa tsakanin makiyaya da manoma a yankin na Basa. Gwamnan ya ce ya umarci jami'an tsaro da su zakulo waɗanda suka aikata kashe-kashen don gurfanar da su gaban kuliya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
A gaida Zainab Babaji, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga baba ya koma ƙeri da labaran duniya kashi na biyu.
Australia ta hakikance cewa tana sa ran za a aiwatar da adalci bayan China ta kama wata 'yar jaridar Australia Cheng Lei a hukumance bisa zarginta da raba bayanan sirrin kasar a kasashen ƙetare. Cheng Lei shahararren mai gabatar da shirye-shiryen talabijin a sashen turancin Ingilishi a ma'aikatar yada labaran gwamnatin China ta CGTN, ana tsare da ita ne tun cikin watan Agustan bara. an dai tsare yar asalin Australia ne a Beijing ba tare da tuhumanta ba. Kana an hana ta ganin lauyanta tsawon watanni shida. Sai dai ana gadin bayan kama ta masu bincike na China suna shirin gabatar da ita gaban doka bisa zargin fitar da sirrin kasa. Australia ta hakikance cewa za a yi adalci kana ba za a musguna wa Chen ba. Tsohon ministan harkokin wajen Australia Alexander Downer ya ce kama ta wata alamar ramuwar gayya ce da China take yi wa Australia, amma ba kawai batu ne da ya shafi zargi na gaskiya ba. Dangantaka tsakanin Canberra da Beijing ta yi tsamin cikin 'yan shekarun nan da rikicin siyasa da dama. A ƙarshe wata shahararriyar mawakiyar Amurka Mary Wilson da ta yi fice a cikin fitattun mata mawaka uku da ake kira The Supremes a cikin shekarun 1960 ta mutu tana da shekaru 76. Kawarta mai tallata fitattun mutane Joshua ta ce Wilson ta yi mutuwar farab ɗaya ne a jiya Litinin a gidanta da ke Las Vegas a jihar Nevada. Wilson ita ce ta kafa kungiyar ta Supremes tare da Diana Rose da kuma Florence Ballard yayin da suke zaune a gidajen jama'a a Detroit a jihar Michigan a shekarar 1959. Kungiyar ta kula yarjejeniyar aiki da wani kamfanin shirya waƙoƙin R&B na Motown Records bayan shekaru biyu, amma waƙarsa ta farko da ta shahara ita ce Where Did Our Love Go, wacce suka rera ta a shekarar 1964.
Da baba ya kuma kere da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a garin Washington DC. Rundunar 'yan sandan jihar Anambra ta ce ta kama wasu da ake zargi sun kashe wani mutum da iyalansa, kamar yadda kakakinta CSP Haruna Muhammad ya shaidawa murya Amurka. Alphonsus Okorege na dauke da karin bayani.
'Yan sanda a jihar Anambra sun ce sun cafke wasu mutane da ake zargin sun kashe wani mutum mai suna Ken Ekwesianya da matarsa da 'yarsa a cikin wani coci a garin Azia da ke karamar hukumar Ihiala na jihar Anambra a ranar Alhamis da ta gabata. Ko da yake ba bayyana ko mutum nawa ne aka kama saboda wasu dalilai na tsaro ba. Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Anambra CSP Haruna Muhammad ya shaidawa sashen Hausa na muryar Amurka cewa
to har yanzu dai ba mu kai ga tantance ainihin me ya faru ba, amma dai akwai wanda aka kama kuma kamar yadda na ce ana bincike saboda a tabbatar da ainihin dalilin da ya sa aka kai hari da kuma suwaye suka kai.
Gwamnatin jihar Anambra ta bakin kwamishinan yaɗa labarai Mr. Sidon Adinuba ta ce ta kasa bacci akan wannan danyen aikin kuma ba za ta huta ba sai ta kawo ƙarshen irin wannan mummunan lamari, inda ta ƙara da cewa ‘yan sanda suna nan suna gudanar da bincike. Akwai waɗanda aka kama da zargin su suka kai wannan harin, kuma 'yan sanda za su ci gaba da yin bayani akan wannan batun. Yanzu wannan ba shine karo na farko da ake kai hari cikin coci a kudancin jihar Anambra ba, saboda kuwa watan Agustan shekarar 2017 wasu 'yan bindiga sun dira cikin cocin St. Philip na ɗarikar Katolika a garin Ozobulu da ke karamar hukumar Ekusigo, inda suka buɗe wuta suka hallaka aƙalla mutane 35 tare da raunata jama'a da dama. Alphonse Sokorigwe, muryar Amurka, daga Owerri, Nigeria.
A gaida Alphonse Okorogi da wannan rahoton. Yanzu bari mu leƙa jamhuriyar Niger, inda wasu mahara su bakwai dauke da bindigogi sun afka wani gida a Kalmalau da ke kan iyakar Nigeria da birnin Kwanni, inda suka silale da mata biyu da suka yi kidnapping ko garkuwa da su, kuma suna nan suna jira a basu kuɗaɗe kamin su sako su. Wakilin muryar Amurka a birnin Kwanni Haruna Mamman Bako ya aika mana da wannan rahoton.
Waɗansu mutane ɗauke da bindigogi su kimanin su bakwai sun yi garkuwa da mata biyu bayan sun abkawa gidan wani mutum a garin Kalmalau da ke kan iyaka da birnin Kwandi. Domin gonakan noma ne kawai suka raba garin na Kalmalau da ke cikin ƙaramar hukumar mulkin Ilela ta jihar Sokoto da jamhuriyar Nijar. Amma sai da suka share tsawon lokaci suna barin wuta a cikin garin don tsoratar da mutanen Kalmalau don hana su hitowa tunkarar su.
Malam Muhammadu shine aka yi a wangaba da matansa biyu.
Misalin karhe uku saura ina cikin gida zaune na dare sai na ji waɗannan mutanen bayan sun shigo dama akwai wani yaro wanda a bangaren ɗakin yara tuna ni ji suna tarkaddama da shi cewa shi bude musu gida ko kuma su sa karhin bindiga su bude gida ɗin su bude shi bude musu ɗaki inda shike ko kuma su sa karhin bindiga su bude ɗakin ko kuma su kashe shi sannan dai ya ce musu ba dai bai da makulli sannan dai lokacin da aka taya ni ji suna tarkaddama Allah ya kaddare ni ko lokacin halke nake to suka ce illa dai abin suka so dai su taya wuri na kai su wuri na wajen da nayi wannan shi dalilin da yasa na dan fudada na bar gidan na tsallaka ta katanga hakan ko wani su da makamai suke bindigogi na gare su sun yi halbe halbe kwarai da gaske babu wanda suka ji ma rauni illa dai sun yi halbe halbe cikin gidan bayan sun gama halbe halbe cikin gidan sannan kuma suka watsu nan bakin kofar gida suna ta halbe wakili suna nuni dan masu kawo dauki haka an tafi da iyali na guda biyu yanzu haka suna can gare su don gaskiya Allah dai ya tsallakar da ni
daya daga cikin yaran gidan yayi mini bayanin yanda maharan suka yi awan gaba da matan biyu a lokacin yana cikin gida lokacin da suka kai harin
sai suka to suka yi abin da suka cikin gida suka ta suka kira matar shi daya ta fito ne ta fito sai aka taya jufi kofar daya kuma aka kira ta da ina kallon da su a taga sai suka kankusa mata ta kitse fitowa sai shi kirna din guda ya koma ta taga ta gani yana ganin ta sai ya fata sunan ta ce barki barki ta so mu shekaru gudu ga barayi nan sun to tana budewa an kace mata ta yado sun ka sa su layi layi nan bakin kohar ta sai an kace musu wala sai bayani ina alaje yake in ba haka nan ba za a taka mata yu za ta taka musu yu ka kace sun ka ce wallahi ba sani ba sai daga cikin su daya shiga dakin ta ya rirrige sai ya ga dan ta jariri ya rirrige gidan sauro ya ga dan ta jariri sai ya ce mata wanga dan yoshi na ji an ka sai ta ce a wata guda sai aka ja ya dan ta guda dan babba babba aka ce ta yi nuna musu dakin baban su ya ja su ya kai bakin dakin baban su an ka ce mishi an kai su a yi miwayo a ce mai ta yi nuna inda baban su ya ga aji ce shi lahibi sai inda baban su ga aji kuɗi ba sai ɗan kinnafin din wanda ya ja yaro ya fara halbi a cikin wajen wajen yana halba bindiga shikenan sai yaro ya rugo da gudu yana da an ka tattaro innan mutanen aka ja su aka je aka ballige aka fi
shi ma makwabcin wanda aka yi awan gaba da matansa biyu da muka saka yi sunansa saboda dalle na tsaro ya ce yanzu haka suna cike da fargaba tun lokacin da abin ya wakana
misalin kare uku da wani abu suka je gidan shi suka kaura gambuna Allah bai kaddara ba daga ba sun ka farla gambunan da suka shiga mu dai ba mu je burin ba saboda Allah bai kaddara saboda suna riga sun fara lugudan wuta suna ta wuta suna ta wuta suna ta wuta har misalin uku da rabi na dare a ce mama ku fudu sauran wani abu to mu kam gaskiya Allah bai ba mu iko hatuwa ba saboda wannan wuta ta haƙa ne towa a ce a tarfi gabanta sai mai zuni wannan al'amarin mu ma kanmu wallahi ba mu ji daɗin ga al'amari ba saboda ba mu yi kwana ba mun ga duk abin da an kai domin ni ga katanga ta ga katanga shi hankalin mu ya riga ya tashi duk inda muke ba mu yi kwana ba da mazan mu da matan mu da ƴaƴan mu ba wanda samu yin bacci domin mun ga daga ba mu dai mu saba ganin shi ba an ba an ga lokacin ba
a wannan iyakar dai janguriyar Niger na ƙara jan damara domin hana waɗannan maharan tsallakowa ko da yake lokaci zuwa lokaci sukan sulalike domin nufatar ƙauyukan da ke gab da iyakar ta Niger Nigeria domin arcewa da gaugawa da zaran suka kammala aikata wata ta'asa kamar yanda waɗanda suka sace ba Amurken nan suka yi sama da watanni biyu da suka gabata Haruna Mamman Bago na birnin Gwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Gwanni a jamhuriyar Niger
a gaida Haruna Mamman Bako da wannan rahoton wannan shi na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a viahausa.com ko kuma sashenhausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba
noma tushen arziki Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baban lake gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, muna tattaunawa da Alhaji Sule Aliyu Kanya, manomi da ya shafa sama da shekaru 20 yana noma a Najeriya, wanda ya fara mana ƙarin bayani kan irin kalubalen da manoma suke fuskanta daga wasu makiyaya da yadda suke samun amfanin gona a da suke amfani da taki na gargajiya. A cikin shirin namu na wannan makon, wakilar mu Abuja Hawa Umar ta